This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan asali da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Talata 18 ga watan Fabrairu shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Muhammad ba mukanin labarai.
To Sarfilu, manyan jami'an Amurka da na Rasha sun tattauna tsawon sa'o'i da dama a yau Talata a ƙasar Saudiya kan dangantakar ƙasashen biyu, inda har ila yau suka duba yiwuwar kawo ƙarshen yakin da Rasha ke yi a Ukraine. Dakarun Isra'ila na ci gaba da zama a wasu yankunan Lebanon duk da wa'adin da aka saka musu na janyewa ƙarƙashin matsayin da aka cimma da mayakan Hezbollah. Shugaban ɗarikar Katolika na duniya Papa Roma Francis ya kwashe yini na biyar a asibiti a yau Talata.
To Allah ya kyauta kan labaran duniyan kenan. A cikin shirin za a yi cewa al'ummar Nijar da ke zaune a Najeriya na ci gaba da muhawara kan tafarkin makomar ƙasarsu.
Muso muka yi sojoji kuma su wannan shekara 35 din da 'yan siyasar suka yi mu aza shi a sikeli sai mu auna mu gani na wani ya fi kyau. Amma dai yanzu mu dai ba mu goma ban siyasa.
Haka kuma za mu liƙa babban taron na Nijar inda ake ci gaba da tattauna muhimman batutuwa kan makomar ƙasar.
Yar jonyo ne mun kuma laka su ne suke babban tarnaki ga cin gaban kasar mu. Tattalin arzikin mu menene dukkan abin da muke da kasa a tono shi ya zama mallakan mu.
Muna kuma dauke da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe shirya kuma zai gabatar, sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma su waro ke aika mana ta email. To amma fa sai mun fara da shin kashi na farko na labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum. Manyan jami'an Amurka da na Rasha sun tattauna tsawon sa'o'i da dama a yau Talata a ƙasar Saudiya kan dangantakar ƙasashen biyu, inda har ila yau suka duba yiwuwar kawo ƙarshen yakin da Rasha ke yi a Ukraine. Dukkan ɓangarorin biyu sun nuna alamun samun haske, inda suka kwatanta zaman da aka yi a matsayin sharar fage ta wato na shirin tattaunawa kai tsaye a tsakanin shugaba Donald Trump da takwaran aikinsa Vladimir Putin. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ne ya jagoranci tawagar Amurka wacce ta kunshi mai ba da shawara kan tsaron ƙasa Mike Waltz da jakadin Amurka na musamman kan al'amuran da suka shafi yankin gabas tsakiya Steve Witkoff. Tawagar Rasha ta kunshi sakataren harkokin wajen ƙasar Sergey Lavrov da Yuri Ushakov wanda babban jami'i ne a gwamnatin Putin. Shugabannin Ukraine sun ce ba a gayyace su taron ba, yayin da shugaba Vladimir Zelensky ya ce yana shirin yin wata ganawa da wakilin Amurka Keith Kellogg a gobe Laraba. Dakarun Isra'ila na ci gaba da zama a wasu yankunan Lebanon duk da wa'adin da aka saka musu na janyewa ƙarƙashin matsayin da aka cimma da mayakan Hezbollah. Isra'ila ta janye daga wasu ƙauyukan ƙasar ta Lebanon amma ta bar dakarunta a wasu yankuna biyar, matakin da ta ce ya zama wajibi don kare arewacin yankinta. Wata sanarwar haɗin gwiwa ɗauke da sa hannun shugaban Lebanon da Prime Minister da kakakin majalisar dokokin ƙasar ta nemi kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya yi kira ga Isra'ila ta janye dakarunta a yankunan ba tare da ɓata lokaci ba. Wani yarjejeniyar tsagaita wuta ta nemi Isra'ila da ta janye tun a watan Janairu, wacce har ila yau ta buƙaci ƙungiyar Hezbollah ta janye daga kan iyakar, yayin da aka tura dakarun wanzu da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya haɗa da na Lebanon, aka kuma tsawaita wa'adin zuwa Talata. Kamfanin jallancin labarai na AFP ya rawaito cewa muƙaddashiyar hukumar kula da ayyukan yau da kullun na da tsaro ta Amurka ta soka a muƙaminta, bayan da jami'an hukumar tabbatar da ingancin ayyukan gwamnati da ake kira DOGE a takaice suka buƙaci wasu bayanai daga hukumar. Wasu majiyoyi biyu ne da ke da masaniya kan wani al'amari waɗanda ba a ba su umarnin su yi magana ba suka bayyana hakan. Matakin ajiye aikin da Michelle King ta yi na zuwa ne bayan da ta kwashe shekaru 30 tana aiki a hukumar, a lokacin da ta ƙi amincewa ta ba jami'an DOGE damar samun wasu bayanai masu muhimmanci a cewar mutanen. Kakaki a fadar White House Harrison Field ya faɗa wata sanarwa da ya fitar cewa shugaba Donald Trump ya zaɓi Frank Bisiano a matsayin wanda zai maye gurbin King, wanda sanarwar ta kwatanta a matsayin ƙwararre da ya san makamar aiki. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jama'a ba Mahmud ya sake dawo mana da karshen labaran duniyar. Amma kafin nan, al'ummar jamhuriyar Niger da ke zaune a Najeriya sun ce yanzu sun fa ganin amfanin mulkin soja da na farar hula musamman a bangaren tsaro. A taro na musamman ofishin jakadancin Niger a Abuja don zaben sabbin shugabannin kungiyar 'yan Niger a Najeriya. Jagororin kungiyar sun ce 'yan siyasa ba su tabbaka abin kirki ba, don haka gara soja state ta kasar kafin su dada mulkin hannun farar hula. Ga rahoton Nasiru Adam Elikaya.
Yo ai demokrasiya mutu ai tunda da dawa ba yanzu bane ai na akwai ta ne ko Faransa akwai demokrasi ne yanzu ba a hanyar demokrasi aka ce shugaban kasar Faransa ya sabka ana zangan ya sabka
duk da aka yin kungiyar karkashin jagorancin sabon shugaba Muhammad Tasiu Kalgo sun ce suna zaune lafiya a Najeriya ba tare da samun wata tsangwama ba. Shugaban kwamitin zaben kungiyar wanda har ila yau shine tsohon shugaban kungiyar Abubakar Kalidu ya ce gaskiyar magana jagorancin shugaban soja na Niger General Abdulrahman Tchani na haifar da sabon yancin kasar daga mamayar mulkin mallaka.
Muso muka yi sojoji kuma su yi wannan shekara 35 din da 'yan siyasar suka yi mu aza shi a sikeli sai mu auna mu gani na wani ya fi kyau, amma dai yanzu mu dai ba mu goma ban siyasa.
To shi sa ma kuke kiran wannan gwamnati ta Niger ta General Abdulrahman Tchani ta ceton kasa?
To ina zuwa in ka duba ma a cikin yanzu harkan da ake a ce a jihar Tilibiri ma 'yan ta'adda 400 da wani sun kama kaman su kaji, in ba soja bane za a kawo ne. So don haka mu muna goyen baya a ba sojojinmu dama su ma su taka shekara 34 sannan a auna na 'yan siyasa da na sojoji ina ka samun cigaba, sannan a yanki hukunci wanda za a ba lokacin. Muna goyon bayan su 100%.
Sabon shugaban kungiyar Muhammad Tasiu Kalgo ya ce suna daukar kansu tamkar 'yan Najeriya ne ko ba sa ma ganin sauyin madafun iko daga farar hula zuwa soja ya taba dangantakar Najeriya da Niger din.
Jama'a su sani Niger fa da Najeriya abu ɗaya ne, kuma akwai rajijoyi tun kafin a kawo ECOWAS. Wannan rajijoyi tsakanin Niger da Najeriya tana nan. Akwai commission Nijero Nigerian wanda ta tanadi dukkan mu'amala ta shigi da huci da kasuwanci a cikin wannan rajejeniya commission Niger Nigeria. Saboda haka wannan ba abin damuwa bane tsakankanin Niger Nigeria. Ina ga babu wani matsala, mu 'yan Niger mazauna Nigeria muna rayuwar mu kamar yadda muka saba, 'yan Nigeria mazauna Niger suna rayuwar su kamar yadda suka saba.
Da alamu 'yan Niger har ma da 'yan siyasar cikin su dake da shugabanni a Nigeria ba sa sha'awar bayyana ra'ayi dan yanda lamura suke zafi a diplomasiya. Amma duk da haka yar kungiyar Zainab Muhammad Dezol ta ce ba amfanin caccakar juna dan wata ran za a iya yin zabe ko a ce demokradiyya za ta dawo.
Insha Allahu ba za mu gaji da yi ba. Mutanen Niger, mutanen Najeriya gabaki ɗaya mu 'yan uwan juna ne. Gwamnati za ta zo, gwamnati za ta tafi. Za a yi zabe, za a zabi wasu sababbi daban ko ba haka ba. Amma mu mutane mazaunan ƙasa mun riga mun zama fami guda kuwa. Kenan ba mai iya raba mu. Za mu taru mu yi zaben gwamnatin da muke so, wani lokaci ta zo da wani abin da ba haka muke tunani ba, amma kuma mu fami ne, ba mai iya raba mu.
Niger da Najeriya duk da bakin mulkin soja bane, amma yayin da Najeriya ke nasarar shekaru 26 da mulkin demokradiyya ba katsewa, Niger, Mali da Burkina Faso sun kuma mulkin soja da ba takamaiman lokacin dawar farar hula, don sojojin ma sun kafa kungiyar AES don tsara muradunsu da kaucewa katsalandan din ECOWAS da za ta ci a dawo mulkin demokradiyya zuwa lokaci kaza ko kaza. Nasiru Adam Elikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru Adam Elikaya, wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad ya dawo mana da karshen labaran duniya.
Kasar Filiu, shugaban ɗarikar Katolika Papa Roma Francis ya kwashe yini na biyar a asibiti a yau Talata, wanda likitoci suka ce yana fama da wata cuta mai sarƙaƙiya da ta shafi hanyoyin numfashi. A dalilin hakan, shugaban na Katolika ba zai samu halartar wasu tarukan ƙarshen mako ba, a cewar Fadar Vatican. Papa Roma mai shekaru 88 ya jima yana fama da larurar numfashi sama da tsawon mako guda, lamarin da aka kai shi asibitin Gemelli a ranar Juma'a. Fadar Vatican ta ce wani taro da aka tsara za a yi ranar Lahadi zai gudana, wanda wani babban jami'in fadar zai jagoranta. Gwamnatin Vietnam ta ce za ta rage kashi 1/5 na ayyukan gwamnati tare da rage biliyoyin daloli na kasafin kuɗin ƙasar, bayan da Majalisar Dokoki a yau Talata ta amince da wannan mataki. Wannan sauyi ya haifar da zaman ɗarɗar a ƙasar wacce ke bin tafarkin komunisanci, inda kasancewar mutum ma'aikacin gwamnati ke nufin samun aiki na dindindin. Manyan jami'an gwamnatin ƙasar ta Vietnam sun kwatanta wannan mataki a matsayin juyin juya hali, wanda zai rage adadin ma'aikatan ƙasar daga 30 zuwa 22. Majalisar Dokokin Kasar ta bayyana a shafinta na yanar gizo cewa ta amince da waɗannan sauye-sauye da gwamnatin ke shirin yi.
Mahmud Lalo ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A jamhuriyar Nijar, mahalarta babban taron ƙasa na cigaba da tafka muhawara tare da bullo da shawarwarin da suke fatan ganin an shigar da su kunnin tsarin mulkin ruwan ƙwariya ƙasar a cigaba da yunkurin mayar da ita kan tafarkin demokuraɗiyya. Batun wa'adin gwamnatin ruwan ƙwariya da adadin jami'in siyasa da na buƙatar shimfiɗa shari'ar musulunci na daga cikin shawarwarin da wasu mahalarta suka gabatar, sai dai kawo yanzu ba a cimma matsaya kan waɗannan batutuwa ba. Wakilin muryar Amurka a Yemen Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
A wannan talata da ke matsayin wuni na hudu na babban taron ƙasa, kwamitoci daban-daban na ci gaba da gudanar da ayyuka babu kama hannun yaro. A kwamitin da aka dorawa alhakin tantauna sha'anin tattalin arziki, membobinsa sun ce sun gano abubuwan da ke hana ruwa gudu, saboda haka suka zo da shawarwarin da ka iya zama mafita. Kamar yadda Dr. Soli Abdullahi ya yi mana ƙarin bayani.
Yarjejeniyoyin mulkin mallaka su ne suke babban tarnaƙi ga ci gaban ƙasarmu. Tattalin arzikin mu menene ne, dukkan abin da muke da ƙasa a tono shi ya zama mallakanmu. Ba a ce ba namu ne 100% saboda mu ba mu da wata fasaha, ba mu da an su kuɗi, sai mun kirawo masu hannu da shuni wanda su zawa cikin mutunci da darata mu. Cilas sai an yi kamfanoni na 'yan ƙasa, nan gaba ba mu ƙara yarda waɗanda suke ƙasashen waje su zo su zuba kudin su nan wurin su kame mu hannun jari na kamfanoni. A ko ba ƙasa waje zaka zawa daga gare ta, sai kamfanin zaka hawa sai ya zamanto 'yan Niger suna cikin wannan kamfani.
A nasa bangare, kwamitin da ke kula da ayyukan kafa gimshiƙen Niger sabuwa ya mai da hankali kan ka'idodi da dokokin da za a tafiyar da lamuran mulkin ruwan ƙwariya a ƙarƙashin su. Misali, wa'adin gwamnatin ruwan ƙwariya, dokar jam'in siyasa da dai sauransu. Michael Zodi na kungiyar Front Patriotic mamba ne a wannan kwamiti.
Ya kamata General Kani ya yi pretense arman. Ya rasuwa da zai yi kama aiki kuma zai yi respecte wannan shartin nan. Kuma transition shekara nawa za a basu. Akwai wanda suka ce ya kamata a bada shekara 5. Akwai wanda suka ce a bada shekara 10. Amma hal yanzu ba a yanke shawara ba. Insha Allah gobe za a diba wa'adi da za a basu. Mutane sun kawo shawara suka ce jami'an siyasa sohin da akwai a rushe su. Tun dai wannan kakadar zamu yi da Niger ya shiga, aka ce jami'oyin siyasa ne suka kawo shi. Adiba ya za'i, za'i jami'a uku ne ko hudu ko biyar.
Wata shawarar ta daban daga cikin mafi ɗauka hankula a wannan taro ita ce wacce ta shafi sha'anin doka da shari'ar ƙasa, inda wasu ke ganin buƙatar sauya tsarin da aka gada daga Turawa mulkin mallaka. El Kabir Mohammed da ke halartar taron a ƙarƙashin inuwar gamayyar ƙungiyar Synergy da SOSA na daga cikin masu irin wannan ra'ayi.
Duk zaman taro wanda aka yi na jaha-jaha, kowace jaha cikin sakamakon aikin da suka yi, sai da suka ce suna da fatar a soke wannan tahiyar wadda ake ce ma laicite, a shimfiɗa tahiya wadda ba ta yi saɓani ba da al'adunmu da kuma addininmu. Kuma addininmu an san da mafi yawa a Niger shine addinin Musulunci. Kenan kaga ba maganar sore ba ne, maganar abinda 'yan ƙasa ke so su yi ne.
A gobe Laraba 19 ga watan Fabrairu ake sarar rufe wannan taro kamar yadda aka ayyana a can farko. Kodayake wasu na ganin lokacin ba zai ba da damar tantauna dukkan muhimman matsalolin da suka addabi wannan ƙasa ba, balantana iya gabatar da shawarwarin da suka shafi kowanne daga cikin batutuwan da suka fi cin yawa al'umma tuwo a ƙwariya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To, a gaida Sulaiman Barma, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya kawo mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. A duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafin mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. To, a nan Washington DC agogon mu na cewa ƙarfe 10:14 na safe. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sanadiyar cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki. wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron suka ji makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da wakilin Musulun Mumin Barme mana da ɗaya daga cikin shugabannin kwamitin manoman karkarar kimiyya da ke jihar Agadez ta jamhuriyar Nijar, Malam Ibrahim Adam, kan yadda manoman yankin su suke noma da kuma kai kayan abinci zuwa kasuwar Baja Koli ta birnin Yamai duk shekara tsawon shekaru 14 kenan. Ga dai ci gaban tattaunawar tasu.
Irin tallafin nan da ake bada ku har yanzu ku har samun shi ba?
Ba mu samun shi ba wallahi. Wannan project nan ba su kai gare mu. Sun hana mu su zuwa can wajen mu. Wanda muke aiki na noma da gaskiya. Ana ba kaman mata suna shuka shu da salati da karoti da wannan sai ana ba su motar wallahi muna gani cikin tele. Amma mu dai can ba mu ga masu garka wanda aka ce an ba su kayan noma wannan kaman motar a tallafa musu. Sai dai abin da ba a sani ba an su wurare. Amma mu dai wajen dajin timiyar nan ko timiyar can ba su da yawa.
Amma kungiyar ku ta manoman timiyar kun taba kai irin wannan kuka ko bukata ga gwamnati ko kuma su irin kungiyoyi da ke taimakawa manoma akan wannan bukata ta samun tallafi irin su injinan da kake wadi na ban ruwa da dai sauransu?
Kullum muna fadi muna nema ga iko. Da dama kaman taki wani bi ana kai taki da rungume ana sai da rungume lalle taki nan shekarun bayan nan ana samun ta da rungume gaskiya wannan taki an taimaka tabarakallah amma wajen su motar wannan dai da ta kone dai muna dan bai da muna nema kuma mu da muke kage gina na kasan zuwa nan zuwa a gidan kasan kilometer 1000 mu zuwa da muke cimiya kilometer 220 to kawan ka ta hifirwa kenan ke wajen kilometer daga zuwa ga 300 kenan mu sakanin mu hifirwa 150
to wato tahiya ce mai nisa kenan daga nan ma zuwa Agadez kilo 1000 ko
eh
sannan daga Agadez zuwa Timiya 220 sannan a ƙara zuwa Ifirwan
sannan a ƙara Ifirwan mu kaman mun gusmu da Ifirwan kadan Ifirwan ta koma arewa haka
to yaya kasuwar a bana kuna ganin jama'a suna zawa akwai ana samun jama'a masu zawa su yi ciniki
lallai bana abinda muke gani da mu da kanmu da yake mun saba da blastin mo ko abin nan gram mosque muna sanyi da aka sake mana wurin nan wallahi amma tabarakallah da ake an yi kampani mutane sun fara zawa alhamdulillah ba mu raina shi ba mun gode ma Allah lallai wurin nan ya mana da yake babu komai ko inuwa ma akwai muna cikin gida lahiya lau sai dai kaman wurin wanka da dushon nan ba su giyar ba har yanzu suna tammaha akwai wanda suna rufe ba mu sani ba mu kile ba ba mu san wanda za a ba mu kile a bude a san menene a gyara.
To amma duk da mutane kamar suna kukan babu kuɗi amma akwai alamun mutane suna zawa suna saye sosai akwai ciniki.
Alhamdulillah suna tattaba an yi kokari gaskiya suna zawa mutane.
To ya farashin akwai rangwame?
A farashin kasan dama kullum in mun zo abin kasa zai ta saboda mun zo da shi da yawa surtu kamar su kwambutar wannan kamar lemun wannan kullum ma dama kamar jika ake nema ana rage wani abin jika dai amma wajen sari kamar 150 ana ba da sari wanda masu dauka shi amma kamar su kwambutar wannan muna a gida lokacin nan yana 130-140 amma yanzu na gani yana saida shi 80 ko sari ana ba da shi 900 ko 100 tana yi wajen 75 mata kana samun shi da yake gashi nan yana zawa.
Misali kamar ton nawa ne kuka zo da shi na farm da tara bana da su lemu haka?
A yanzu dai wanda muka zo da shi kaman ton 200 da wani abu amma akwai wanda ya zo da farin kasar lokacin da mafisara fuwar ba sun zo mutanen musu da yawa sun saida da yawa da yake mun yi retar kadan ga shekarun baya don saboda kamar da sanku jambiya muke ta hawa can zuwa da kyanzu da yaben mu bude to bana mun koma wajen le premium ake buda kenan sai da wajen levant sank ne muka mun aga da shine muka yi overture wannan na lasanya man aga da amma wajen computer wannan ina tamani kaman 206 ne aka taho da shi wanda yana gaba kuma yanzu ma yana baya ni da kaina kage gana wannan nawa da kaina bai fito garka ba har yanzu yana dajin community ne
wato dai bana al'umma ya rame za a ce dankalin turawa sosai bana akwai shi yana nan tafe banda wanda ma tuni aka riga aka shigo
da shi akwai shi da yawa akwai shi yana zawa dankalin turawa dai wannan karanta da nace maka bana ban samu shi bai samu da lokacin da ya kamata kamar firwin nan da yake kasar shi kamar fevriye wannan yake da kwara lokaciya to ruwa kuwa sai wajen ut ke zawa kenan bai samu lokacin da ruwa ba su da ruwa kwarai amma baya da yawa shi ne watan yana za ka ga karantin shi bana amma wajen kwambatar a wannan babu shakka sai Allah za a yi azumin mutane sanada shi kuma ba za a yi tsara kamar kullum
kenan kasuwar za a ci gaba da cinta har zuwa lokacin azumi
Allah ya yarda don saboda jiya sai ce mana nan yanzu zuwa azumin mutane duk sun ba mu izini mu zauna kenan in muna so mu yi azumi nan muna kawo musu kaya mu da kasan da yake an ba mu wuri da mu zauna muna da kaya kenan da ma sai kaya mu sun rage sun kare sannan kaga mutane suna da fara tahiya to amma muna tsammama bane an Allah yarda zuwa azumi muna da kaya Allah
menene matsaloli da kuke fuskanta wajen waɗannan ayyuka na noma da kuke gudanarwa a can karkarar Timiya
kaman matsaloli na noma ka san bana Allah ya bada iko mun samu ra da yawa mun sa albasa da yawa wannan duka raba ta kashe shi
ruwa
ya cinye shi duka raba ne kasan albasa ba ya cikin raban nan shi kwa ya tarda shi ya fara dauka wannan dai haka duka yawa ina tsammani cikin dare kashe goma ba ina tsammani ba a same shi ba bana shi ne sa ya yi kudi sai da kai bayan nan wanda suka samu da wannan baya sai da suka kai buhu albasa da gadas ya kai zikka 36 wallahi zikka 36 sai da kai kuma ana neman shi shine sai ya rage wannan ma zare kore amma wannan abin da Allah ya kawo wannan ayi marhaba da shi wannan baya komai
masu sauraro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin Malam Ibrahim Adam da wakilin Ayamai Sulemu Muni Barma sai kuma Fiona Danduduwa Mai da ta daidaita mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
to a gaida Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma lokacin da zamu kawo muku sayan dalilin ra'ayin da ku masu sauraro kuke aika mana ta email
Ra'ayi na farko ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga Hapsat Comrade Ilyas Yakubu tare da Fatima da Shamsiya matan Haddabi mai kwamfuta mai yama. Kuka ce muna fatan Allah ya sa wannan taron warware rikicin Rasha da Ukraine da kasashen Amurka da Rasha suke gudanarwa a yau a ƙasar Saudiya. Kwalliya ta biya kuɗin sabulu har da soso. Sai kuma ra'ayin Sanusi Madatai da Magaram. Kace yayin da a yau ɗin nan Talata ake ƙarƙare zaman babban taron ƙasa. Wanda Kacokam ya mai da hankali kan sake taswirar ƙasarmu ta jamhuriyar Nijar. Muna fatan Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin soso da sabulu ma'ana alheri ya biyo bayan wannan taro. Sai ra'ayin Shehu Adamu Rijau mai cewa Najeriya ƙasarmu ta gado, ƙasa mai ɗimbin arzikin ƙasa da tarin yawan jama'a. Sai dai kuma a yayin da shugabanninmu ke jan motar mulkin ƙasar tamu suna dariya. Su kuma talakawan da ke cikin motar sharba kuka suke yi. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne Yakubu mai aski Badaraka. Kace a gaskiya dai sanar da cewa an samu gagarumin riba a kamfanin samar da ruwan sha da gwamnatin ƙasar mutan Nijar take yi tun bayan ficewar kaskan nan mai shan jini wato ƙasar Faransa. Hakan bai zo mana da mamaki ba. Don haka Yana da kyau hukumar Nijar ta ƙara bunƙasa ruwan sha a cikin sassan Nijar baki ɗaya, domin kuwa ruwan sha shine abokin rayuwa. Allah ya kawo mana ruwan sama da na ƙasa mai albarka, amin. To, ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau, sai ku ci gaba da rubutowa, sannan a hankali za mu riƙa karantawa.
To, madalla, kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta email kenan, sai a ci gaba da aikowa mu, kuma za mu ci gaba da kawowa. Donin kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai, amma fa wannan karan, to ga dai wannan saƙon kafin mu kai ga labaranmu a taƙaice.
Masu sauraro, albishirinku, shin kuna neman labarai da ɗumi-ɗumi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa? To, ku garzaya dandalin WhatsApp na sashen Hausa na muryar Amurka domin samun biyan bukata. Za ku iya bibiyar mu a kan lamba kamar haka: alamar ƙarawa 1, wato +1, sai ku saka 2 2 4 4 5 6 3. Zan sake maimaita lambar: alamar ƙarawa 1 2 0 2 4 4 5 6 3. Kada ku bari a bar ku a baya. Sashen Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannu. Sashen Hausa, Radio Amurka.
To, wannan haka yake. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai, amma fa wannan karan a taƙaice.
To, manyan jami'an Amurka da na Rasha sun tattauna tsawon sa'o'i da dama a yau Talata a ƙasar Saudiya kan dangantakar ƙasashen biyu, inda har ila yau suka duba yiwuwar kawo ƙarshen yakin da Rasha ke yi a Ukraine. Dukkan ɓangarorin biyu sun nuna alamun samun haske, yadda suka kwatanta zaman da aka yi a matsayin sharar fage na shirin tattaunawa ta kai tsaye tsakanin shugaba Donald Trump da takwaran aikinsa Vladimir Putin. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio shi ne jagoranci tawagar Amurka, wacce ta kunshi mai ba da shawara kan tsaron ƙasa Mike Waltz da jakadan Amurka na musamman kan al'amuran da suka shafi yankin gabas ta tsakiya Steve Witkoff. Tawagar Rashar ta kunshi sakataren harkokin wajen ƙasar Sergey Lavrov da Yuri Ushakov, wanda babban jami'i ne a gwamnatin Putin. Kamfanin dillancin labarai na AP ya rawaito cewa muƙaddashiyar hukumar kula da ayyukan yau da kullun da tsaro ta Amurka ta soka a mukaminta, bayan da jami'an hukumar tabbatar da ingancin ayyukan gwamnati da ake kira DOGE a takaice suka buƙaci wasu bayanai daga hukumar. Wasu majoyi biyu ne da ke da masaniya kan wani al'amari, waɗanda ba su umarnin su yi magana ba, suka bayyana hakan. Matakin aji aikin da Michelle King ta yi na zuwa ne bayan da ta kwashe shekaru 30 tana aiki a hukumar, a lokacin da ta ki amincewa ta ba jami'an na DOGE damar samun wasu bayanai masu muhimmanci, a cewar mutanen. Kakakin fadar White House Harrison Field ya faɗa a wata sanarwa da ya fitar cewa shugaba Donald Trump ya zaɓi Frank Bisiano a matsayin wanda zai maye gurbin King, wanda sanarwar ta kwatanta a matsayin ƙwararre da ya san makamar aiki. Shugaban ɗarikar Katolika Papa Roma Francis ya kwashe yini na biyar a asibiti a yau Talata, wanda likitoci suka ce yana fama da wata cuta mai sarƙaƙiya da ta shafi hanyoyin numfashi. A dalilin hakan, shugaban na Katolika ba zai samu halartar wasu tarukan ƙarshen mako ba, a cewar Fadar Vatican. Papa Roma, mai shekaru 88, ya jima yana fama da larurar numfashi sama da tsawon mako guda, lamarin da ya sa aka kai shi asibitin Gemelli a ranar Juma'a. Fadar Vatican ta ce wani taro da za a gudanar a ran Lahadi zai gudana.
To, madalla, masu sauraro, da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima dare za mu sake da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Har ma buɗe layukan waya domin ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata, sai a ziyarci shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu kan amaradan Muhammad Lalo da ya taimaka shirin ya zo gare ku, sai Fiona Ndudu Mai wadda ta aya tare da bada umarni, har ma da injiniyanmu Neo Alsantos. Daga nan birnin Washington DC, ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa kada ku kashe rediyonku, domin shirin yau da gobe na nan tafi. Assalamu alaikum.